إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك أموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيوة الله تعالى مكوة مكومة قديا ديبا مدامر هلرتر وننغري نسكتو جيبير هاليفانشي ندولة المسلمشي تأثمانية garin da ya haskaka Afirka ta yamma gaba daya da haske na musulunci, haske na sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama, garin da tajdidi na addinin musulunci ya fito, wanda aka jaddada sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama, aka yaki dukkan wani abin da yake tsurfani, bid'a ce, ƙarya ce a musulunci. Wannan gari bisa dukkan alamu
mics din ne kai kusa da su, ina ji su ne ke ja matsala.
Bisa dukkan alamu wannan haske da ya saba fita daga wannan gari har yanzu yana nan bai buce ba, kuma duk alamu suna nuna haka. Ko ba komai ba, duk wanda ya zo ya ga wannan taron a wannan lokacin, duk daga sanyi ana ciki kuma dare ne, amma duk da haka sunna ta hada wannan taro, sunna zalla, ba tare da hada-hada ba, ba tare da gauraye ba. Babu shakka wannan alama ce da take nuna cewa wannan gari yana nan rike da kambunsa, kuma duk sanda wannan gari yayi irin wannan tashi da wannan hoɓasa, to babu shakka sauran garuruwan kasar Hausa, ko mu ce ma biladus Sudan gaba daya, to suna da albishir. Kamar yanda da din wannan gari ce ya jagorancin wannan tajdidi da wannan gyara, to haka nan a wannan karan ma da alama zai ci gaba da wannan jagorancin. Muna fatan Allah ta'ala ya tabbatar da digadiganmu, ya ba mu karfin gwiwa, ya cire mana dukkan wani fargaba da dukkan wani tsoro, ya ba mu nasara a tafiyarmu. Dukkan wani tudu da muke ganin ba za mu iya haure shi ba, Allah ta'ala ya cicciba mu. Matashiyar da zan yi magana a kanta, kamar yadda ɗan uwa Dr. Muhammadul Mansur ya faɗa muku, shi ne wasatiyyat ahli sunna, wato ahli sunna tsaka-tsakiya suke. Kamar yadda musulunci yake tsaka-tsakiya, musulunci ba addini ne na azarbaɓi ba, na wuce makaɗi da rawa, na wuce gona da iri, ba kuma addini ne na sakaci da rukon sakainar kashi da ainihin yi wa abu rukon talala ɓuɓuwa ba. Addinin musulunci addini ne wanda babu wucewa da babu wuce gona da iri a cikinsa, ba zurfafawa fiye da kima, babu kuma sakaci da nuna kasawa a cikinsa. Hakanan musulunci yake, to hakanan su ma ahlus sunna suke a cikin dukkanin kungiyoyi a kowane zamani. Sanin kowa ne irin yadda musulunci yake ganin wato barazana ta ciki da waje, kuma ake ta kokarin a tsorata waɗanda ba musulmi ba dangane da musulunci din, a nuna musu cewa addinin musulunci addini ne da babu adalci a cikinsa, addini ne na ta'addanci, addini ne na cin zali, addini ne na tada zaune tsaye, addini ne da bai yarda da samuwar wani ba. Wanda kuma mun san cewa addinin musulunci a cikin addinai duka babu wani addini da ya tabbatar da zaman lafiya, ya bawa kowa haƙƙin sa da dan cikin sa da wanda ma yake dan abokin hamayya ne abokin gaba ne ya bashi haƙƙin sa cikakke babu wani addini da ya wannan irin musulunci babu wata wani lokaci da wata al'umma ta samu gata da kulawa kamar yadda al'ummomi suka samu a ƙarƙashin inuwar addinin musulunci wanda duk ya karanta tarihin musulunci ya san wannan lokacin da musulunci yana ganiyar ƙarfin sa lokacin da yake hukunta duniya kusan kowa yana samun haƙƙin sa cikakke babu wani wanda ake zalunta babu wani wanda ake cuta kowa ya ji daɗi yayi walwala musulunci bai amfani da ƙarfin sa ba da yawan ƴaƴansa da ƙarfin tattalin arzikin sa na ya murƙushe wani ba haka kawai kullun abinda musulunci yake so a bashi kofa a bashi dama ya yada da'awarsa idan har ba a tsaya masa gaban da'awarsa ba aka ce ba zai yi da'awa ba zai kira ba masu san su karbe shi ba a hana su karbe shi ba to musulunci ba zai taba kowa ba musulunci ba zai fada da kowa ba inda kaga musulunci ya tashi yana kokarin kare da'awarsa din idan ya zama na za a ce musulmi ba za su yi addinin su ba ko masu sha'awar shiga musulunci ba za su shiga ba to anan wannan ba haƙƙin wani bane haƙƙin Allah ne kasancewar addinin musulunci addini ne tsakatsaki wannan wani abu ne wanda Allah ta'ala shi ya faɗa a Qur'ani shi ya tabbatar da wannan yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida haka nan muka sanya ku ku zama al'umma tsakatsaki dan ku zama shaida ga mutane kuma manzo ya zama shaida akan ku wato Allah ta'ala ya sanya wannan al'umma ta zama al'umma ce tsakatsakiya wato al'umma ce adala al'umma ce mai adalci al'umma ce zababbiya wannan shine ma'anar al-wasat al-wasat shine zababbe al-khiyar al-udul zababbu kuma adalai haka Allah ta'ala ya sanya wannan al'umma saboda haka ta zama al'umma ce da tafi kowace al'umma alkhairi da Allah ta'ala ya taba halitta a doran ƙasa tun kafuwar duniya ba a taba yin wasu mutane a kundin tarihi ba waɗanda suke da tsafta da nagarta kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka bi tafarkin su har zuwa tashin kiyama babu mutanen da suka fi wannan tsafta babu mutanen da suka fi amfanar duniya suka haskaka duniya irin waɗannan mutane shi yasa Allah ta'ala ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kun kasance mafi alkhairin al'umma wacce aka fitar da ita a doran ƙasa aka fitarwa mutane kuna umarni da kyakkyawan abu kuna hana mummuna sannan kuna yin imani da Allah wannan shine abin da ya ba mu wannan al'umma matsayin da ta samu kasancewarta al'umma ce mai cewa ayi kaza shine daidai a bar kaza ba daidai bane sannan kuma tana imani da Allah waɗannan sifofi sune sifofin da suka bata dama har ta cancanci ta zama ita ce shugaba ita ce jagora a cikin al'ummomi gaba daya kafin zuwan musulunci Allah ta'ala ya halicci al'ummomi da dama waɗanda suka shude a doran ƙasa Allah ta'ala ya yi mutanen annabi Nuh ya yi mutanen annabi Hud Adawa ya yi Samudawa ya yi mutanen annabi Shu'aib ya yi mutanen annabi Lut ya yi banu Isra'il Ubangiji ta'ala ya halicci al'ummomi da dama waɗanda suka gina duniya suka mallaki dukkan wani abin da dan adam yake mallaka na ci gaba yayin da suka yi fada da Allah Allah ta'ala ya halaka su ya murƙushe su ya kawar da su ya kawo wasu a bayan su haka Allah ta'ala ya kai har lokacin da Allah ta'ala ya aiko annabinsa na ƙarshe da shine annabi sallallahu alaihi wa sallama dan ya zama shine cikamakin annabawa ya jagoranci wannan al'umma ya zama na shine jagora na wannan al'umma kuma shine jagora na duniya gaba daya al'ummarsa ta zo daga ƙarshe amma ita ce a gaba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa a cikin wani hadisi da Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisin Abu Huraira inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa nahnu al-akhiruna as-sabiqun mu ne na ƙarshe kuma mu ne a gaba mu muka zo daga ƙarshe a lissafin shekaru ko lissafin zamani zamanin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shine na ƙarshe amma kuma ita ce a gaba saboda haka ko a lahira al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ce za ta yi shaida yayin da Allah ta'ala zai kira wa annabawa ya tambaye su ma za ujibtu me aka amsa muku kamar yadda Allah ta'ala ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin sai mun tambayi waɗanda aka aiko wa annabawa su ma annabawan sai mun tambaye su to lokacin da Allah ta'ala zai tambayi annabawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ka tambayi annabi nuh alaihi salam wanda shine awwalur rusul shine farkon manzo da Allah ta'ala ya turo a doren kasa bayan dan adam kafarsa ta zabe ya koma cikin saban Allah da bautar wani Allah Allah ya aika annabi nuh domin ya zo ya yi gyara Allah ya kirawo shi ya ce yaya sakon da na baka ka isar annabi nuh ya ce kwarai kuwa na isar al'ummar sa sai su ce a'a mu ban ma san an aika shi ba ka duba shekara 1,050 shekara 1,050 a cikin su falafi safihim alf sanatin illa 50 ama yayin da awa a cikin su dare da rana ni da autu qaumi laylan wa nahara falam yajidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا والنبي نوح عليه السلام يا بدك ونمتاكي نوأذي ندعوا يا كرا ومتانا باين دايا وإلن أبن ندبهو شيكي جام وتغانا وإلن بيتل إجا كم بينينا أبو متانا كوكو واشي أجدنسا Annabi Nuhu ya bi su ɗaya bayan ɗaya yana gaya musu sakon Allah ya tara su ya gaya musu yayi musu a asirci yayi musu a bayyane yayi musu da daddare yayi musu da rana wato babu wani salon da a wanda bai yi ba shekara 1,050 yana da awa yana kiran mutanansa amma suka ki imani sai ɗan kadan fa ma amana ma'ahu illa qalil kamar da Allah ya ce ɗan kadan ne suka yarda da shi lokacin da Allah ta'ala zai ce da shi ka isar ya ce na isar sai waɗannan mutane suke susan ba abin da ya gaya musu ka duba irin bitirci da ƙarya ta ɗan adam ha a lahira ba zai bar ƙarya ba yau da suke cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi mu ba mu yi shirka ba to sai Allah ta'ala ya ce wa annabi Nuhu to kai waye shaidarka kai waye zai yi shaidar cewa ka isar musu sai ya ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wato mu dinnan mu za mu ji ne shaida saboda Allah ta'ala ya aiko annabinsa ya sanar da mu dukkan irin fafutuka da tatakurza da annabi Nuhu ya sha da mutanansa Allah duk ya gaya mana mun yarda saboda haka za mu zo mu ce eh ya isar mu kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana shaida kaga wannan shine shugabancin wannan al'umma akan sauran al'ummu gaba daya sannan kuma wannan shine shugabancin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da shi akan dukkan halittu duk gaba daya addinin musulunci addini ne tsakatsakiya addinin da Allah ta'ala ya aika annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi wannan addinin da muke wato alfahari da shi addini ne tsakatsakiya addini ne wanda a cikin komai in ka duba sai ka samu akwai tsakatsaki a ciki babu azarbabi babu kuma sako-sako ba za a yi azarbabi ba kuma za a yi sassauci wanda ya wuce iyaka ba Allah ta'ala ya gaya mana cikin sha'anin harkar kayan daɗi da Allah ta'ala ya halatta wa ɗan adam ce ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ya ku ƴaƴan adam ku yi ado lokacin kowace sallah sannan ku ci ku sha amma kada ku yi almubazzaranci kada ku wuce iyaka wajen abinda za ku ci ko abinda za ku sha lalle Allah baya san masu almubazzaranci kaga a harkar ciye-ciye da shaye-shaye Allah ta'ala ya ce ka ci ka sha amma kakka yi almubazzaranci wato ka zama a tsaka-tsaki a wajen ciyarwa da tsibi da tanadi Allah ta'ala ya ce ka ciyar ka yi kyauta kada ka zama mai almubazzaranci wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kull albasti fataq'uda maluman mahsura Allah ya ce kada kamar yadda hannunka a kukume a wuyanka, wato ka zama mammako matsolo wanda baya bambaruwa, ya zama kana bayarwa. Wala tabsutha kullal basti, kada kuma ka shimfida hannunka ya rika zarara, ya rika ainihin kamar indararo ko ina zubarwa kake, ka ba wa maroka, ka ba wa ƴan boli, ka ba wa ƴan tauri, ka ba wa ƴan daba, ƴan jagaliya, kowa ya zo za ka bashi. Ana wala tabsutha kullal basti, ka ciyar da dukiyarka inda ya dace, kada ka rika ba wa ƴan kaɗe-kaɗe, ƴan shaye-shaye da maroka, kada ka zama marowaci. Kaga Allah ta'ala sai ya hana mutum ya ƙanƙame, kuma ya hana ya yi irin wannan saki ɗin gaba ɗaya. Ya ce in kai haka za a riƙa zarginka, idan ka riƙe ko mahsuran za ka dawo ba ka da komai idan ka zama wato mazirari. Haka nan a wani gurin Allah ta'ala yana cewa allazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Ibadur rahman, bayin Allah mai rahama, su ne waɗanda idan suka ciyar lam yusrifu ba za su yi almubazzaranci ba, wa lam yaqturu kuma ba za su mamake ba su yi wato ruwa ba. Wa kana baina zalika qawama, za su zama tsakatsaki tsakanin ainihin ruwa da kuma almubazzaranci a harkar addini da duniya. Allah ta'ala ya ce wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wala tabghi al-fasada fil ard innahu la yuhibbu al-mufsidin. Ubangiji ta'ala yake gaya mana lokacin da mutanen Qarun suke yi masa wa'azi, Allah ya bashi maduduwar dukiya, suna masa wa'azi akan wannan, suke cewa wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhirah, cikin abinda Allah ta'ala ya baka na dukiya ka nemi gidan lahira da wani abu. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, amma kar ka manta rabanka na duniya, wato ka ci ka sha ka more kuma ka nemi lahira da abinda Allah ya baka. Kaga wannan shine tsakatsaki na addinin musulunci. Ba a ce dukkan abinda kake da shi ba ya zama na kawai ba ka yin aikin komai da shi sai lahira, ba za ka ci ba, ba za ka ciyar da iyalanka ba, ba za ka sa sutura mai kyau ba, ba za ka hau abin hawa mai kyau ba, ba za ka zauna gida mai kyau ba. Wannan ba musulunci ba ne, wannan rahabaniyanci ne. Musulunci ana so ma idan Allah ta'ala ya baka dukiya a ga alamar ta tare da kai, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana so idan ya bawa bawa dukiya ya ga alamar dukiyar a tare da shi, wato a gan shi tsaf-tsaf, ba a gan shi duku-duku ba, a gan shi kan abin hawa wato mai dama-dama, ba kawai ya riƙa fama da ƙajaga ba, ya samu abin hawa mai lafiya, yana daga cikin sa'ada, sa'ada ta duniya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sa'ada, wato abubuwa guda uku suna daga cikin sa'ada: arziki da daɗi da morewa ta duniya. A ciki yace almar'atu salihah, mace ta ƙwarai. Sannan yace albaitul wasi', yalwataccen gida. Sannan abu na uku almarkabul hadi, Allah ya baka abin hawa lafiyayye. To waɗannan yana suna daga cikin sa'ada ta duniya. To kada Allah ya baka ka riƙa mamakewa ba, kada a san kana da shi a nemi taimakonka wata rana. Wannan baya daga cikin koyar musulunci. Kada kuma ka zama almubazzari, wato ka riƙa watsar da abin da Ubangiji ya baka. Wannan hanya ta musulunci ita ce take nuna wato as-siratul mustaqim, ta farki madaidaici ɗin nan da muke roƙon Allah ya ɗora mu a kansa. A sallolin mu biyar da sallolin nafilfulu kullum muke karantawa a cikin Fatiha ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wannan addu'ar da muke yi ta cewa ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici, ka shiryar da mu tafarki madaidaici, to wannan ita ce shine tafarkin madaidaici, tafarkin da babu kwane-kwane a cikin sa, babu wani rara-gefe, abu ne wanda yake a miƙe totar, ba wani kwana-kwana a ciki. Musulunci bai san wani kwana-kwana ba, a miƙe yake. Kada ka yi hagu ko ka yi dama, kada ka yi nan, kada ka yi nan, ka tsaya ka miƙe kawai, a san ka a miƙe, kanka a tsaye. Wato saboda duk sanda ka ga ana ta waiwaye-waiwaye, to alama ce ta ba'a da gaskiya. kaga mutum yana tafiya waiwaya ne waiwaya ne to alama ce ta ce ba da gaskiya amma a ganka a nitse ka sa gaban ka inda ka dosa ba tare da kana kuna-kuna ba to wannan shine siratul mustaqim tafarki madaidaici kuma ka bi shi komin tsawon sa kada ka ga cewa ai wannan hanyar za a dade eh a dade a dade din nan a cikin lada kake ai a cikin aikin alkhairi kake kana tilawa kanka ne ayyukan lada da zaka same su a cikin ma'auninka na lahira ka san wani lokaci wasu sai sun ga to yanzu ku ce sai kun karantar sai kun yi yaushe to yaushe ne abubuwan za su yi kawai ayi gagagagaga a'a abu a hankali wannan shine siratul mustaqim tafarki madaidaici wannan ita ce wasatiyya tsakatsaki wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana a cikin wani hadisi da imamu ahmad ya rawaito shi da abu abdullahi al-hakim a cikin littafin sanan al-mustadrak daga an-nuwas ibn sam'an radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa daraballahu masalan siratan mustaqiman وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعرجوا وداع يدعو في جوف الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن فتحته إن تفتحه تلجه والصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق واعد من قلب كل مسلم ونشن الصراط المستقيم له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتي وألا يا سنة مثالي مثال يد تفركي بدي يكتي يكتي مثال سا يكتي مثال هنياتي wanda a gefanta na dama da hagu akwai wasu ganoyi guda biyu waɗannan ganoyi kuma suna da kofofi waɗanda suke kofofin kuma a bude suke kowace kofa kuma an sa mata labule an rufe kofar da labule sannan a kofar wannan sirati wannan tafarki wannan hanyar akwai mai kira yana kira yana yekuwa yana cewa ya ayyuhan nas ادخلوا الصراط جميعا ولا تعرجوا يا قوم متاني كوزو كشغو wannan gwadaban ku biyo wannan hanyar gaba ɗaya ku shigo kada ku karkace kada wani yayi gabas wani yayi yamma ku taho gaba ɗaya a miƙe wada'in min sau ga wani canci kuma a cikin tafarkin shima yana nashi kiran annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan bawa ya shiga wannan gwadaban yana tafiya sai yazo zai bude wani abu na cikin wannan kofofin da aka rufe da labule yazo zai taba sai shi wannan na ciki ba na kofa ba na ciki sai ya rika ce masa wai haka la taftahu ce kai canka kada ka kuskura ka bude wannan labule domin in har in ka bude zaka shiga in ka bude to zaka banka cikin wannan kofar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan hanyar ita ce musulunci. Waɗannan ganoyin guda biyu kuma sune iyakokin Allah. Yace waɗannan kofofi kuma wanda suke bude ce sune maharibullah, abubuwan da Allah ya haramta. Sannan yace wannan mai kiran, mai wa'azin, mai cewa a taho shine littafin Allah. Sannan wanda shi kuma a can ciki yake cewa kada ka matsa kusa da wannan labulan, kada ka bude, kada ka yi kaza. Yace zuciyar bawa musulmi da take masa wa'azi mun san mutum musulmi wanda akwai sanin girman Allah a zuciyarsa ko ya matsa gurin da yake saban Allah sai ya ji zuciyarsa na bugawa sai ya ji hankalinsa a tashi ba zai samu nutsuwa ba to wani zuciyarsa na gaya masa kada ka matsa kada ka yi kaza wani alama ce ta cewa zuciyarsa rayayya ce ba matacciya ba ce zuciyarsa akwai haske a ciki yana tafiya ne cikin haske koda ya ga wani abu zai fada zai kurin janye jiki koda ya ga wani turu zai tuntube ko wata kaya ko wani abu mai tutarwa zai kokarin kawar da kansa aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharij minha ubangije ya ce musulmi wanda yake da alqalbu salim zuciyar da take rayayya to a cikin haske yake tafiya sabani wanda ba musulmi ba ko wanda yake batacce a cikin duffai yake tafiya ka san mutumin da yake cikin tafiya a duhu dole zai rika fagamniya dole zai tuntube da wannan abu ya fadi tuntube da wannan abu ya fasa kai ya fasa hanci haka zai yi ta tafiya to addinin musulunci yana tafarki madaidaici tafarki ne wanda yake miƙe wanda bawa in yana kansa to ba zai samu wato zamewa ya bi hanyar waɗanda suka wuce iyaka ba ba kuma zai yi sassauci ba ya riwa addinin rukun sakainar kashi kamar yanda yahudu da nasara suka yi yahudu su sun yi gudu yahudu sun yi jafa sun yi taksir sun yi tafrit sun yi sassauci sun ɗauki addinin ba komai ba shi yasa suka rika ƙaryata annaba suna kashe su afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun Allah ya ce duk sanda wani manzo yazo muku ba ku ga abinda ba ku katan ku ba sa so sai ku kashe wasu wasu ku ƙaryata su wasu ku kashe su haka yahudu suka rika yi suka kashe annabi zakariya suka kashe annabi yahya suka yi yunkurin kashe isa almasihu alaihi salam Allah ta'ala ya tsirar da shi daga kaidin su to waɗannan ahlul jafa' ne suna da jafa'i ba su dauki annabawa da addinin da Allah ta'ala ya ba annabawa bakin komai ba sannan ta bangare guda kuma su kuma nasara suka zama ahlul al-ghulu masu wuce iyaka har ta kai suna allantar da annabi Isa alaihi salam suna cewa ma Allah ne ko dan Allah ne ko ɗayan uku ne wanda Allah ta'ala ya kafirta su akan wannan sannan suka haramta wa kansu wasu abubuwa na kayan dadi da Allah ta'ala ya halatta musu suka azabtar da kansu da sunan ibada wanda musulunci yazo baya tare da waɗannan ahlul jafa baya tare da waɗannan ahlul taksir baya tare da nan baya tare da nan yana tsakiya ka tabo nan ka tabo nan kowanne abu ka bashi haƙƙinsa to musulunci da yazo da wannan wasatiyya sai ya zama alamomin ta zahiri suke a musulunci da an zo an maka bayanin musulunci ko ka karanta shi alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam za ka waɗannan alamomin sun fito ƙoro-ƙoro daga cikin alamomin da musulunci yake da shi kuma wanda suka fi moriyar waɗannan alamomi suka fi ɗabbaƙa su irin ahlus sunna domin su suke riƙe da asalin musulunci muna magana akan musulunci domin shine tushen idan ka gane musulunci tatacce ka zama ahlus sunna zaka zama dukkan wannan wato riba da moriya da tagomashi da musulunci ya kusa duk zaka same su sabanin idan ka karkacewa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama to dai ko dai ka tsinci kanka Allah ya kiyashe mu a cikin tafarki na yahudu al-maghdubi alaihim ko mutum ya tsinci kansa a cikin tafarki na nasara ad-dallina waɗannan bisa jahilci suna tsaurarawa kansu suna dora kansu abinda Allah bai dora musu ba suna ƙare-ƙare a cikin addini waɗancan kuma waɗanda Allah ta'ala ya ba su ilimin amma suka sa kafa suka take suka rika bin san zuciyarsu Allah ta'ala ya fushi da su saboda wannan daga cikin irin alamomin wasatiyya wato tsaka-tsaki na musulunci da koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai al-yusuf akwai sauki addinin musulunci addini ne mai sauki ba addini ne mai tsanani ba addini ne da yake dauke kunci ba za su musulunci baya tafiya tare da kunci duk wani abu da kaji mai kunci to ba musulunci bane duk wani abu da kaji mai tsauri to ba musulunci bane Allah ta'ala cewa yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah sauki yake nufi da ku ba tsanani ba a wani gurin Allah ce yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa ubangiji yana sanya sassauta muku ne ya muku sauki domin an halicci mutum mai rauni Allah ya sanya ya halicce dan adam shine adafu khalqillah duba halitta sama da ƙasa babu wata halitta mai rauni kamar halitta ta dan adam Allah ta'ala yana cewa da yunfiq zu sa'atin min sa'atihi ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وبنجي تعالى يتي بقوة نمجي ya ciyar da iyalinsa, ya ciyar da matarsa gurgurdan arzikin da Allah ya bashi, wanda aka kuntata masa ko aka takaita masa arzikinsa, ya ciyar gurgurdan yadda Allah ta'ala ya hore masa. Allah baya kallafa ma wata rai sai abinda ya bata ikon yinsa, illa ma ataha, sai abinda Allah ya bata ikon sa, ya bata kudura akan sa. Sai ya Allah ba'da usri yusra, ubangiji zai sanya sauki bayan tsanani. Amir ibn Shurahbil Ash-Sha'bi, ɗaya daga cikin manyan tabi'ai, yana cewa idza ikhtalafa alayka amrani fa aysaruhuma aqrabu ila al-haqq min hadhihi al-umma li hadhihi al-umma. Duk sanda ka samu abubuwa guda biyu sun rikice maka, ɗaya mai tsanani, ɗaya kuma mai sauki, to mai saukin shine yafi kusa da gaskiya. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ma khuyira baina amrayni illa ikhtara aysaruhuma ma lam yakun isma. Ba a taɓa ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zaɓi akan wani abu ba, face ya zaɓi abin da yafi sauki, matukar wannan abun bai zama laifi ba. Allah ta'ala yana cewa ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum ibrahim. Allah bai sanya muku kunci ba da takuruwa a cikin addini. Wannan shine addinin mahaifinku Ibrahim, shine addininsa, hanifan ne, musliman. Ya karkace dukkan wata barna, ya riki gaskiya, ya tsaya a kanta ba tare da ya karkace ba, yana mai miƙa wuya ga Allah. A wani guri Allah ta'ala yana cewa ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Ubangiji ta'ala yake cewa baya nufin kunci tare da ku, ubangiji baya so ya sa muku kunci, yana so ne ya tsarkake ku, ya cika muku ni'imarsa, ku wala Allah kwa gode masa. A wani gurin Allah ta'ala yana cewa laysa 'ala ad-du'afa'i wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajan idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Ubangiji ta'ala yake cewa waɗanda suke da rauni babu wani kuntatawa a kansu, haka nan waɗanda suke mara lafiya babu kuntatawa a kansu, matukar dai ba su samu abinda za su sayi da wakai ba, su bi Annabi sallallahu alaihi wasallama yaki, sun zo suna kuka wala ala alladhina idza ma atawka litahmilahum qultu la ajidu ma ahmilukum alayhi tawalla wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Allah ce duk waɗannan kasu damu, kasu takura kansu, da su da waɗanda suka samu damar fita, duk Allah zai tara su, zai musu tarayya, ya ba su lada iri ɗaya. Saboda haka wanda yake son aikata alkhairi amma ya kasa, saboda Allah bai bashi ikon yi ba, amma yana da kyakkyawan niyyar yayi, ubangiji sai ya tattara shi, ya hada shi da wanda yayi a cikin lada. Wannan sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta tabbatar da wannan, da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa innamad dunya li arba'i rajul, mutane hudu su ne mutanen duniyar gaba ɗaya, in ka tara duniya gaba ɗaya za ka kasa su gida hudu ne, wanda Allah ta'ala ya bashi dukiya, ya san haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar, yana ciyar da ita fi sabilillahi dare da rana, to wannan bi a'la al-manazil, yana a mafi ɗaukakar matsayi a ranar gobe kiyama a aljanna. Sannan da wanda Allah ta'ala shi kuma ya bashi ilimi amma bai bashi dukiya ba, sai yake cewa ina ma Allah ya bani dukiya irin ta wani, ni ma in aikata alkhairi irin wanda yanda wani yake, wanda wani yake aikatawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa waniyatuhu fahuma fil ajri sawa, to shi ma ya mori niyyan nan tashi kuma suna daidai, suna tare da wancan a cikin lada. Sai mutun nabi da Allah ta'ala bai bashi ilimi ba, jahili ne, kuma Allah ta'ala ya bashi dukiya, sauraka bai san haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar ba, yana ta fagamniya yadda ya ga dama a cikin ta, yana ciyar da ita cikin saban Allah da barna da girman kai da zalunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa bi arda al manazil, wannan yana mataki wanda yake mafi muni, mafi kaskanci, mafi wulakanci a lahira. Sannan sai na hudu, wanda Allah bai bashi ilimi ba, jahili ne, sannan kuma Ubangiji ta'ala bai bashi dukiya ba, sauraka yake fatan ina ma Allah ya bashi dukiya ta irin wancan jahilin mai kudin, shi ma ya rika fantamawa, yana rakashewa, yana morewa yadda wancan yake yi, na ma shi ma Allah ya bashi dukiya, ya tara yan bori, ya tara makada, a yi wasa, a shakata, a fantama, a ketare ni. Allah ya ce, Annabi ya ce, to fa huwa waniyatuhu fa huma fil wuzri sawa, to shikenan niyyarsa ta bi shi, da shi da wancan duk ɗaya suke fil wuziri a wajen saban Allah, a wajen laifi. Saboda addinin musulunci addini ne wanda baya son ka matsawa kanka akan abin da ba za ka iya ba. Ubangiji ta'ala shi yasa ya kore wa dan adam, ya kore kallafa wa dan adam abin da ba zai iya ba. Ubangiji yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Ubangiji baya kallafa wa wata rai sai abin da za ta iya, abin da duk ba za ta iya ba Ubangiji ba zai dora mata shi ba. A wani gurin Allah ta'ala yana cewa wallazina amanu wa 'amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙaurai ba ma kallafa wa wata rai sai abin da za ta iya. Allah ce waɗannan su ne 'yan aljanna kuma za su dawwama a cikinta in sun shiga har abada. Saboda haka ayoyi da dama sun tabbatar da wannan, cewa wannan shi ne tsarin addinin musulunci, babu tsanani a cikinsa. Hadisai da dama na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun tabbatar da wannan. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa kamar yadda Bukhari ya rawaito a cikin sahihinsa amma mu'allaqan, wato ba tare da isnadi ba, sai dai ya kawo masa isnadinsa cikakke a cikin littafinsa Al-Adabul Mufrad. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi ayyul adyani ahabbu ila Allah, wani addini ne Allah ya fi so? Manzo Allah ya ce al-hanifiyatu samha, addinin Annabi Ibrahim wanda ya karkace dukkan wata barna ya zama totar, mai keke totar, sannan kuma wanda yake da sauki ba mai tsanani ba. Hadisi ya tabbata cikin sahihaini Bukhari da Muslim, hadisin Abu Musa al-Ash'ari, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Abu Musa al-Ash'ari da Mu'az ibn Jabal zuwa Yaman, sai yake cewa da su bashira wa la tu'assira yassira wa la tu'assira, ku sauƙaƙa kada ku tsananta, sannan ku yi albishir, ku yi wa mutane albishir, kada ku riƙa gaya musu abin da za su kore su, zai kore su daga addini. Wato kada wanda bai san addini ba ya zo kullum kawai kai ta masa maganar azaba, kai ta masa maganar azaba kabari, kana masa maganar hawan siradi, kana masa maganar wuta da jahannama da waye, sai ya ɗauka kai ina wannan addini naku, ai ba za a shiga aljanna ba. Saboda haka ƙarshe sai yi, saboda haka in ka tashi sai ka gaya mutane Allah, ka gaya musu rahmar Ubangiji da yalwata, sannan kuma ka gaya musu uqubarsa, wato ka haɗa inna Allah inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim, ka gaya masa uqubarsa, ka gaya musu gafararsa, nabbi ibadi anni ana alghafurur rahim wa anna azabi huwa alazabul alim. Haka ake so ka rika hadawa, ka bashi fukafukai guda biyu, kar ka bashi fuke daya sai ka kasa tashi, kar ka bashi fukan raja kullun kai ta gaya masa ai Allah mai gafara ne, mai afuwa ne, mai yalwar rahama ne, mai kaza mai kaza, shikenan sai da dan shan take yayi ta aikata barnarsa, ce ai magana ce wallahu ghafurur rahim, ai mala ya gaya mana sai ta barna. Kada kuma ka bashi janibin raja, janibin khauf, kullun kai ta tsoratar da shi, Allah shadidul iqab ne, Allah inna baqsha rabbika la shadid, kai ta gaya masa inna rabbaka la bil mirsad, kai ta tsorata shi, kai ta firgita shi ta yadda ba zai rika hango rahmar Ubangiji ba. Saboda haka in bai laifi ne sai ga to shikenan, ai na riga na lalace, ba zan gyaru ba. Saboda haka sai ya ci gaba da barna. Saboda haka sai ka hada masa fufukin biyu sai ya samu damar tashi, ka bashi al-khawf wa raja gaba daya. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bashira wa la tu'assira, yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira. Akwai hadisi na Imam al-Bukhari har ila yau Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hadha ad-din yusrun wa lan yushadda hadha ad-din ahad illa ghalaba, anna ad-din ne dan sauki, babu wani wanda zai rukuma da wannan addini sai addini ya kada shi. Duk wanda zai ce zai fizgi addinin da karfi sama da tsarin da Allah ta'ala ya aje addinin a kansa, to karshe zai zo ya kasa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khudhu min al-a'mali ma taqibun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, ku yi aiki, ku rike aikin da za ku iya, Allah ba zai kosa ba, ku ne za ku kosa. Allah ba zai kosa ba, zai gaji da ibadar ka ne, ba zai gaji ba, daman kai kan kafewa. Saboda haka in ka kwaso ta da zafi ba za ka iya ba, karshe ka zo ka watsar ka dan din ma ka ki. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito hadisin Abu Qatada da yake cewa wani Arabi ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna khayra dinikum aisaruhu, inna khayra dinikum aisaruhu, mafi alkhairin addinin ku mafi saukin sa, mafi alkhairin addinin ku mafi saukin sa. Kuma hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha ya tabbatar da wannan yake cewa ma khayyara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayna amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman fa in kana ithman kana ab'ada an-nasi an annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ba shi zabin wani abu ba face ya zabi wanda yafi sauki matukar dai wannan bai zama zunubi ba idan kuma ya zama zunubi ne to yafi kowa guje masa sannan yana daga cikin alamomin wasatiya ta wannan addini addinin musulunci addini ne na gamsarwa ka isar da sako ka gamsar da mutum ba ka tirsasa masa ba ba ka matsa masa ba ba ainihin ka zare masa ido ko kwanji ba ko ka dau makami ka ce ko ya yarda ko a bakin ransa musulunci bai taba haka ba duk yaƙe-yaƙen da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba yayi yaƙe-yaƙe bane na cewa dole sai Qurayshawa sun musulunta ba akan wannan manufar yaki ba saboda shi kansa yazo ya samu Yahudawa a Madina banu Nadir banu Qainuqa banu Qurayza sannan akwai mushrikai wanda suke zaune a Madina yarjejeniya ma akai da su su ci gaba da addinin su in sun ga za su musulunta in ba su zauna da addinin su amma kada su sake su ce za su yi wa musulunci zagon kasa kada su ce za su cutar da musulmi babu ruwan wani da ya ce zai hana su addinin su mutukar dai ba su taɓa musulmi ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam zauna da su bai yaƙi banu Nadir ba ko banu Qurayza ko banu Qainuqa a Madina sai da kowanne daga cikinsu ya daga makami ko kuma ya zauna ya haɗa kai da waɗanda za su zo su ruguza daular musulunci ɗin gaba ɗaya to anan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun ci amana da kuma a ka'idar kowace ƙasa idan za ta samu wanda zai ya ci amanar ƙasa da ya rusa ƙasar to hukuncin da ake masa kenan saboda haka musulunci bai zo da wani hukunci mai tsanani ba akan Yahuda wannan duka kuma in da za ku karanta sira Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da banu Qurayza suka yi masa laifi bai taba banu Nadir ba bai taba banu Qainuqa ba kowannen su sai da yayi laifi irin wanda wancan yayi sannan sai ya masa hukunci babu adalcin da ya kai wannan ga sunan dai duk sun yi tarayya a addini daya kuma sun yi tarayya a jinsi guda daya dukkan su Yahudawa ne kuma dukkan su addinin Yahudanci suke yi amma waɗannan tunda zaman kansu suke da shugaban su waɗannan ma zaman kansu suke da shugaban su waɗannan ma da waɗannan suka yi laifi su kadai Annabi ya hukunta bai hukunta waɗannan ba sai su da su ma suka yi laifi haka addinin musulunci addini ne wanda yake kokarin isar da sakonsa ba tare da ya tirsasa kowa sai ya karbi sakon ba duk cewa sakon nan nashi sako ne na gaba daya Annabi sallallahu alaihi wasallama sabinda Allah ta'ala ya ce ga ya mutane inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzo ne zuwa gare ku gaba daya wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi rahama ce ga duniya duka ba ga wani jinsi ba banda wani jinsi ba ga wata kasa ba banda wata kasa a gaban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wanda yake balarabe ba Quraishi da wanda yake mutumin Habasha ko mutumin Faris ko mutumin Rome ko mutumin Afrika da a ce an samu dan Afrika banda mutanen Habasha to koda bakar fata dan Afrika ne a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam iyakar musulunci duk dai ake annasu sawasiya la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum musulunci bai fifita wani jinsi akan wani jinsi dan jinsin sa ba dan kawai tsawaran jinsin sa sai Allah ta'ala ya tsinewa Abu Lahab duk da ba Quraishi ne baffan Annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya saukar da aya da sura ka tukam a cikin Al-Qur'ani wanda ake karanta ta Allah ya nade kasa kai ka karanta ni in karanta kowa ya karanta tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ubangiji ya tsine masa saboda me saboda ya jada Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya gaban da awasa na yaga ya hana ruwan ta gudu yayi yunkurin cutar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta hanyoyi daban-daban Allah ya tsine masa duk da kusancin sa duk da matsayin sa ba Qurayshi ne kuma baffan Annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da Allah ta'ala kuma yayi bisa habbai waɗanda ba su da wannan kusanci din ga Usama ga mahaifinsa Zaid ibn Haritha asalin sa mabayi bawa ne wannan bararren bawa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jawo su kusa har ma ana cewa da su hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama dan lelan Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa Annabi sai ya ce ban bata bihi nasabu lam yanbata bihi amalu lam yusri bihi nasabu wanda duk aikin sa ya dakirar da shi duk wanda aikin sa ya dakirar da shi ya hana su ci gaba to nasabar sa ba tun kuɗa shi ya gaba ba wannan shine addinin musulunci addinin musulunci Allah ta'ala ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama aikin sa aikin ka shine isar da sako ma ala rasul illa al bala wallahu ya'lam ma tubduna wa ma taktumun babu wani abin da yake kan manzo sai ya isar da sako. Allah ta'ala ya san me kuke bayyana, ya san me kuke boyewa. In alayka illa al-balagh, Allah ce ba wani abu ne akan ka sai isar da sako. Lasta alaihim fadhakkir inma anta muzakkir, lasta alaihim bimusaitir. Kai wa'azi, kai wannan shine aikin ka, amma ba ka tilasta musu ba. Allah ta'ala ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ba ka da ikon ka shiryar da wanda kake so, Allah shike da ikon ya shiryar da wanda ya so. Wa huwa alam bil muhtadin, shi ya san waɗanda suke masu shiriya. Saboda haka Ubangiji ta'ala ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya bakin kokarinsa, ya yi wa'azi, ya karantar, amma kada ya ji damuwa dan ya ga ya karantar mutane ba su gane ba. Ya karantar mutane suna ci gaba da kokarin ma za su tutar da shi. Kada wannan ya tada masa hankali. La'allaka baqi'un nafsaka an la yakunu mu'minin, Allah ya ce zaka kashe kanka ne dan sun ki imani. Wannan idan Allah ta'ala yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana, duk da cewa Ubangiji ne ya ce ya isar, ya yi wa rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalatahu, ka isar da sakon da aka baka, aka aiko ka da shi daga Ubangijinka. In baka isar ba, to baka isar da sakon ba. Duk da cewa ga wannan aiki da Allah ta'ala ya tsora masa, sai ya ce to amma kada ka rika jin damuwa dan kai baka ba su imani ba. Da yawa daga cikin annabawa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wani annabin zai zo daga shi sai mutum daya, wani zai zo daga shi sai ɗan tsirari. Kamar yadda Annabi kuduba Annabi Nuhu, kamar yadda muka faɗa, duk da wannan dogon lokaci da ya tsaya yana yi wa mutane wa'azi, babu hanyar da bai bi ta karantarwa ba. Kai dai baka isa ka ce Allah bai bashi fasaha ba, ko bai bashi hujja ba, ko bai san yadda zai gamsar da mutane ba. Duk hanyar da ake wa'azi Annabi Nuhu alayhi salam ya santa kuma ya bi ta. Amma da ƙarshe Allah ya ce ma amana ma'ahu illa qalil, ba waɗanda suke imani da shi sai ƴan kaɗan. Annabi Ibrahim alayhi salam, ka duba Annabi Ibrahim wace hanya ce bai bi ba wajen ya ganar da mutanensa, su gane cewa bautar taurari da wata da rana da suke yi bautar wani Allah ce ba za ta tsinana musu komai ba. Amma duk da haka waye imani da Annabi Ibrahim in banda matarsa Sara, sai wacce aka bashi Hajar war Isma'il, sai Lut alayhi salam. Fa amana lahu Lut, kamar yadda Allah ya ce, amma ba a faɗi cewa mutanensa sun yi imani ba. Duk da cewa gashi yana cikin ulul azmi min ar-rusul, bal shi ne Khalilur Rahman, daga shi ne mutum na biyu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai shi a matsayi a cikin annabawa duka. Amma duk da haka mutanensa ba su karɓi abin da ya zo da shi ba. Don haka kakka ji damuwa dan kai wa'azi a ƙauyenku an kiyarda da kai, ko kai wa'azi a garinku an kiyarda da kai, ko a gidanku an kiyarda da kai, kai kadai ne ka gane sunna a gidanku. Wannan kai ya tada maka da hankali, ka ci gaba. Mashi'ar Ubangiji yadda ya ga dama yake yi. Allah ta'ala yana cewa law sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Da Allah ya ga dama duk duniya sai a zama musulmi. Da Allah ya ga dama kowa da kowa sai a musulunta, kowa zukata gaba daya a hannun Allah ta suke. Wani qallibu afidatuhum wa absaruhum, zukata gaba daya. Kamar yadda Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal quluba baina usbu'ayir rahman yuqallibuhuma kayfa sha, zukata gaba daya suna tsakankanin yatsu bai na Ubangiji, yana jujjuya su yadda ya ga dama. Shi yasa annabi yake addu'a, Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, thabbit qalbi ala dinik, ya mai jujjuya zukata. Da Allah ya ga dama kowa sai ya zama musulmi, kowa sai ya gane gaskiya, kowa sai ya zama ahlus sunna. Da duk garin nan ahlus sunna ne, ba ku da wani baragurbi, da ba ku samu wani baragurbi ba. To amma ba haka, wannan ba ita ce sunnar Ubangiji alkauniyya alqadariyya ba. Ubangiji ya yi wuta ya yi aljanna, kuma ya ce sai ya cika wuta. La'amla anna jahannama min al-jannati wan nasi ajma'in, ya ce sai ya cika wuta. Saboda haka zaka hana shi cika wutar nan, saboda haka dole ka hakura da fasinjan wuta, ba yadda zaka yi da su. Allah ta'ala ya kiyaye shi. Sannan yana daga cikin mazahir na wasatiyya ta musulunci al-adl wal-insaf. Musulunci yana da adalci. Duk inda mutum musulmi na ƙwarai yake, to zai zama mai adalci ne. Mai adalci tare da mutumin da yake tare da shi, ko wanda baya tare da shi, tare da masoyinsa, ko wanda yake abin nan makiyinsa, tare da na kusa da shi, ko na nesa da shi, tare da wanda suke da nasaba ta jini, ko wanda ba su da nasaba ta jini. Kowane ne mu'amala ta hada shi da su, zai zama mai adalci ne a cikin wannan mu'amalar tashi. Allah ta'ala ne ya yi umarni da haka, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil-qist shuhada lillah ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وبنجي تعالى يكي تشوياك ودن سكي إيماني كزمو ودن سكي صياوا كم سكي صياوا أكن غسكيا سنة عادلشي سنة شيدا دان الله كودا أكن كاونا سني كودا أكن إياين سني كودا ينجلسو وانن وبنجي تعالى أولو قولن ينا تشيوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وبنجي تعالى يكي تشوا يا أخوة أن سكي إيماني كزمو ودن سكي سيوادا ألا ما شيدا دا آدلت ما سيئن آدلت ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا كذا قابا كن إيايا دواسو متاني تهالا كيوس آدلت kuyi adalci wannan shi yafi kusa da tsoron Allah lalle Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa wala yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu wala yajrimannakum shana'an qawmin an saddukum 'anil masjidi al-harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha inna Allaha shadidul 'iqab ubangiji yace kada kiyayyar wasu mutane da suka hana ku shiga masallaci mai alfarma suka kore ku suka hana ku ku shiga ku yi umara kada kiyayyarsu da wannan abin da suka yi muku yasa ku ku ki musu adalci saboda haka babu addinin da yake da wannan saboda haka kana tare da masoyinka kai masa adalci abin da yake na gaskiya ka fada a kansa koda kuwa abin nan zai cutar da shi matukar gaskiya ne fada ka fada haka nan makiyinka abin da yake din nashi ne haƙƙin sa ne ka bashi koda kuwa akwai wata gaba tsakaninku Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala yake cewa Allah ta'ala ya ce kada kiyayya ga kafirai ta hana ku musu adalci wannan kafiri yace ina kuma kiyayya ga wani fasiki ko kiyayya ga wani dan bid'a wanda yake yin bid'a sai da tawili amma a zuciyarsa akwai imani da Allah wannan shi yafi zama wajibi akan ka kai masa adalci kada ka zalunce shi babu abin da yake jawo ayi zalunci ko babu abin da yake jawo zaman lafiya babu abin da yake jawo alkhairi sama da mutun ya zama mai ilimi ne kuma wanda yake adali ne duk abin da zai fada da ilimi zai fade shi duk abin da zai shaida akan sa da ilimi zai shaida akan sa sannan zai adalci babu kuma abin da yake sabbaba khairi a sharri ya jawo sharri dalalacewar al'umma kamar jahilci da zalunci jahilci da rashin gaskiya saboda ka musulunci yana da wannan yana daga cikin mazahir ko alamomi na wasatiyar wannan musulunci baya san mutum ya zurfafa ya wuce iyaka inda aka shata masa musulunci baya san wannan hadisi da dama sun zo na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda suke gaya mana cewa wannan baya daga cikin musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa halakal mutanatti'un kamar da imam muslim ya ruwaito daga Abu Huraira daga Abdullahi dan Mas'ud Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa halakal mutanatti'un wadanda suke ɗan azarfafi sun halaka wato a wata a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa iyyakum wal ghulu hadisi Abdullahi dan Abbas cikin sahihaini Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu iyyakum wal ghulu nahani ahir dinku ku rika wuce iyaka babu abinda ya halaka waɗanda suka gabace ku sai wuce iyakar su hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sun tabbatar da wannan kuma misalai sun zo wanda suke nuna wannan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kamar yadda yazo cikin sahihain hadisin Thabit an Anas Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a hajjin sa sai ya ga wani tsoho ana talitali da shi ya dafa kafadar ƴaƴansa guda biyu yana tafiya da kyar annabi ya ce wannan dattijan fa ce ai wannan dattijan ya sha alwashi ya ci gurin cewa a kafa a kas zai haji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la ghaniyun an ta'zib hadha nafsa muruhu falyarkab annabi ya ce Allah baya buƙatar wannan sai ya azurtar da kansa Allah baya buƙatar wannan azurtar da kansa da yake ku ga ya masa ya hawa bin hawa saboda ka wannan wahalar banza ce yake sha Allah baya so baya bukata ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum kun yi imani, kun gode wa Allah. Mai Allah zai yi da azabtar da ku, dadi zai ji dan ya azabtar da ku bayan kun yi imani, kun gode wa Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallama tarana yana hudu ba kamar yake cikin sahihai, yana hudu ba sai an ga wani mutum a tsaye cikin rana, ya yi gumi shirkaf, ya tsaya ya kuma sha kunu ba a tabo mai. Annabi ya ce wannan fa aka ce ai Abu Isra'il kenan. Abu Isra'il ne, Abu Isra'il ne yayi alkawari zai tsaya a cikin rana, ba zai shiga inuwa ba, kuma zai kuda kowa ba, kuma zai azumi. Allah wai sa shi ka duba da Allah, wai shi yana ga kamar in ya sha, in ya wahala to zai fi kowa lada. Kai da ka shiga inuwa, ka shiga AC, ka kwanta, ka jika kanka da ruwa, to wannan kai azumin ka ba zai kai nashi ba. Annabi ya ce to ku gaya masa ya je inuwa ya zauna, ya je inuwa ya zauna, kuma ya yi magana da mutane ya karasa azuminsa. Ku ga wanda shi ne zaman lafiya. To amma shi ya dage ganinsa sai ya fi kowa lada. Wato al-mashaqqa laysat maqsuda a shari'a, duk inda kaga ana shan wahala a cikin wani abun ba da gangan aka kirkiri abun dan a sha wahala ba, a'a wahala takan zo wani lokaci, takan yi ya kasance ka samu gidanka kusa da masallaci, da ka fito bul ka shige masallaci, takan yi kuma gidanka ya zama nesa da masallaci, sai ka yi tattaki mai yawa, kaga wanda yake nesa ba zai zama wanda yake kusa ba. To wannan ba sharadi bane dan ka gidanka kusa da masallaci kace to ai an ce duk taku ana daga maka daraja, kuma za ka kankare maka laifi, to bara ka koma can daji yadda za ka yi tattaki mai yawa. A'a, in abin ya faru a haka shikenan, in bai faru a haka ba to shikenan kai abin da ya samu. Saboda haka ita ta shari'a ba tana nufin ka wahala ba, amma in wahalar ta zo a yayin da kake yin wani abu, wahalar ta same ka, sai Allah ya kara maka lada akan wannan. Kamar da Annabi ke ga Aisha, ajruki ala qadri mashaqqatiki, saboda ba ita ce ta kirkiri wahalar ba, ta zo ta yi haji, kuma ta koma hilli, ta koma can din, ta sake dauko wata umar. Saboda haka Annabi ya ce to zaki samu lada gwargwadon wahalar da kika sha, amma ka sha wahala da gangan ka ce wai Allah zai baka lada saboda wannan, to ka aikin banza, Ubangiji baya bukatar wannan. Saboda haka musulunci ya hana wannan. Ku tuna hadisin Anas a cikin sahihai, cikin Bukhari da Muslim, lokacin da wasu mutane guda uku sahabbai suka zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka tambaye matan Annabi sallallahu alaihi wasallam game da ibadarsa, me Annabi yake yi da me yake yi. Matan suka gaya masa irin yadda Annabi yake ibada, kana mutaqalluha, sai suka kai tayi karan, sai wasu suka ce shi fa Allah ya gafarta masa komai nashi, shi fa ba shi da laifi a gurin Allah, don haka mu ba daidai muke da shi ba, mu dage dantse. Saboda haka sai suke ganin ba za su yi wani abu ko ba a sa su ba, inda za ka san bambancin musulunci da wani addini wanda yake karazibi kenan. Shi musulunci a tsari yake, komai za ka yi sai an sa ka. Saboda haka da suka ga Annabi ga yadda yake yi, sai suka kamar ba, sai ɗaya ce wai shi zai rika yin sallah, ba zai rika bacci ba har abada, ya za a ƙara ya zauna ba fi sabilillahi. Ɗayan kuma sai ya ce shi kullum azumi zai, ba zai aji azumi ba. Ɗayan kuma ya ce shi fafau ba zai aure ba. Sai aka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, da ya hawo minbari ya ce me yasa wasu mutane suke cewa kaza 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 kaza, wallahi na fi sanin Allah, na kuma fi tsoron Allah. Za su zuwa sun san girman Allah ne, na fi su sanin Allah, kuma tsoron Allah za su nuna, na fi su tsoron Allah. Ya ce to ina salla, inni usalli wa ana wa asumu wa aftir wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yace ina sallah kuma ina bacci, ina azumi kuma ina ajewa, sannan ina auren mata, wanda duk yayi kwadayin barin sunnata to ba shi bane, falaysa minni, ba shi bane. Saboda ka gaba birgewa bace ka jajibo wata babban bid'a mai nauyi, ka dora kanka ka zancin cewa ka fi wanda baya bid'ar, ko kuma wani abu wanda yake na ijtihadi ne, wanda babu shi a asalin koyarwar, ko kuma koyarwar ma ta musulunci ta zo aka sansa, amma ka dora wa kanka, ka rika zartar kamar kafi wanda yake yin sabanin wannan samun lada. Kamar yanzu a cikin sanyin nan, hare sai sun tabbata na Annabi sallallahu alaihi wasallama da aiki na tabi'ai, da aiki na sahabbai, cewa suna shafar safarsu in sai alwala, almasu ala aljawrabai, amma kai ka dage ka ga cewa kai sai ka cire safarka, ka wanke kafarka, to kaga wannan kai zaka ta azantar da kanka amma fa wannan mai shafar ya fika saboda me saboda shi ya dabbaka wata sunna a lokacin da aka guje mata Allah yana son kai rukhsarsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an tu'ta rukhsu Allah yana son ya ga yasi kawo sauki kai saukin amma ka matsawa kanka Ibn Taymiyyah yana da wata magana mai ban sha'awa anan yace al'ummomin da suka gabaci wannan al'umma yahudu da nasara in suka yi wa Allah laifi suka yi wa Allah laifi sai ya haramta musu wani abu na sauki na dadi sai ce to ya hana su fa bi zulmi min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katira saboda zalincin su da yawa abubuwa Allah ta'ala sai ta haramta musu to zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam addini ne na karshe addini ne na karshe wanda ya zo ya saukake ma ya sauke wancan nauye-nauye wa yazaw anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith wa yazaw anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim ya zo ya halatta musu dadadan abubuwa ya haramta musu abubuwan da suke marasa kyau sannan kuma ya sauke musu nauye-nauyen da suka cukukuye su to annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sa babu wani annabi saboda haka babu wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo da shi na sauki sannan kuma ko na dadi a ce an halatta wannan al'umma sannan bayan wafatin sa kuma wani ya zo ce ya haramta babu magana a haramta maka wani abu irin yadda aka kaiwa ahlul kitabi tunda su a bayan su akwai annabawa to amma mai Allah zai yi wa mutumin da ya kauce wa hanyar Allah wanda duk kauce wa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya rika haramta wa kansa shi da kansa sai ya rika wahal da kansa shi da kansa wanda kuma wannan ukuba ce kauniya qadariya da ubangiji ya so shi da ita saboda ya kauce wa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka sai ya tabin ijtihadat wasu ijtihadi na wasu fuqaha da babu dalili akai saboda haka yayi tafiya ba zai kasar ba ko da ya kwana hudu shi ke dade na kasar saboda haka sai dai ya cika to kaga ita wahal da kansa shi kadai in an ce waye yace sai ya cika babu me yasa yake shan wahala saboda ya bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan zai haramta masa ba shi zai haramta wa kansa to wannan tahrimul kauni ne alqadari ba tahrim ne shar'i ba shari'a ce ta haramta masa ba amma abinda yayi na kauce wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya jawo masa wannan saboda haka musulunci yazo ya zama babu wani abu na ka tsananta wa kanka abinda yafi karfinka duk abinda ba zai ya fita daga istifa'ar mutum to Allah baya kallafa masa shi Allah ya fattaqullaha mastata'tum ku kiyaye dokokin Allah gurgurdan iyayenku kuma wannan ka'ida ce da take shiga dukkan wani saqo na shari'a babu wani abu a shari'a da wannan fattaqullaha za ta shiga mastata'tum ba za ta shiga ba saboda ka komai sai ya hadu da istita'a sannan yake zama wajibi a kanka idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum annabi ce inna umarciku da abu ku zo da shi bakin iyayenku duk abin da ya fitar daga istifa'arka to wannan ubangiji ba zai dora maka shi ba naga lokaci yayi zan dakata anan ba dan abinda muke so mu fada duka mun fade shi ba maudu'in yana da fadi amma dai wannan dan tsakura ne kuna tare da manyan malamai a wannan gari wadannan san kusan kullun wannan ita ce koyarwar su mu fahimta wannan ita ce koyarwar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama in ana magana ahlus sunna ahlus sunna to wannan ita ce koyarwar su babu wani abin da muke kirkira mu kaga ta kankaran kanmu mu muka fi kowa tsoron wannan shi yasa muke jingina kanmu ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma jingina kanmu ma ga wani daban mu ce mu yan wane ne ko mu yan wane ne sai dai mu ce mu mabiya sunna ne ba komai yasa haka ba saboda ba ma san mu zana wa kanmu wata hanya wani layi mu ce shi za a bi ko mu kawo wani abu sabo addini mu kira mutane mu ce su yi shi wannan ita ce koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce koyarwar musulunci ita ce wasaqiyar musulunci da fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar Allahu akbar
Alhamdulillahi rabbil alamin Bahaushe yace laifin dadi
wannan ayo kare wata da kuda nan ya zai kare kuda da
Allah ya saka wa malam da alkhairin sa Allah ya nawa ya ladarsa yadda ya iso a wannan babban birni na Shehu Allah ya mayar da shi garin Dabu lafiya Allah ya kara amfanar da mu da ilmumansa kuma kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa ɗazu alhamdulillah hanyoyin isar da saƙon sunna ga sunan sai ƙaruwa suke yi kuma wannan alƙawarin Allah ne duk lokacin da wato jahilci ya maye gurbin ilimi shirka ta maye gurbin tauhidi bid'a ta maye gurbin sunna lalle Allah zai tada zakakuran malamai waɗanda za su bi tafarkin manzo Allah su raya addininsa to muna godiya ga Allah dauke sarki da bai bar mu haka nan ba ya ba mu matasan malamai na sunna irin su Dr. Sani kafin shi magabacin shi Sheikh Jafar Mahmud Adam mayan malamai na sunna daga kowace nahiya da kowace bangare muna roƙon Allah ya ƙara tsare mana su Allah ya ƙara ba su lafiya Allah ya ƙara ba su ƙwarin gwiwar faɗin gaskiya kuna da iya lura karantawar sunna haka take ba hayaniya ce ba kuna ɗaukar caji ku kira sunan Allah amma ba hayaniya qala Allah ne qala rasulullah ko kun ji wani abu banda wannan to wannan shine addini shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana mana cewa za mu tsinci kan mu tsakiyar randa abawul randa abawul mai hanyoyi ba mai hanyoyi guda hudu irin waɗannan na cikin garin Sokoto ba mai hanyoyi kashi 73 kuma a kowace akwai ma akwai green light to an saka ma hanya ka wuce akwai dan sanda wani da koren kaya wani da green wani da jan kyalle wani da wata tuta fara haka yana cewa zo ga hangin aljanna nan amma kuma manzo Allah ya ce guda daya ita ce hanyar aljanna wacce ce ita ce wannan da Dr. Muhammad Sani Umar yake faɗa mana hanyar Allah da manzonsa hanyar da babu kauce mana shi hanyar da ita ce as-siratul mustaqim domin daman shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana dora mu ne akan ta wa innaka latahdi ila siratin mustaqim salati siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wa fil ard ala ila allahi tasirul umur ba haka zamu tarar da duk kungiyoyin dake karkashin da'awar musulunci ibnu taymiya yace wannan kungiyoyin 72 da annabi yace in mutune ba kafirai ne da bai annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yace iftaraqat al-yahud sanati iftaraqat an-nasara sanati sataftariq ummati daka musulmi ne amma kuma sun saki hanyar aljanna saboda mi saboda sun kago maka sunan addini da ba siratullahi almustaqim zaka ga kowace kungiya tana cewa mu ma muna bin littafin Allah mu ma muna bin sunnar manzo Allah to mu tambaye khawarij kuna bin littafin Allah kuna bin sunnar manzo Allah wace fahimta kuke bin littafin Allah sai su ce fahimta ta kashin kawo ne to ka hada kanka da wanda yake ma addini wanda yake ma qur'ani fahimtar abubakar da umar da usman da ali suna zama daya mutumin da yace a'a ni na yadda da alqur'ani na yadda da sunna amma fa ni ina da wani shehi wanda duk abin da ya gani a mafarki gaskiya ne kana hada wannan da mutumin da yace a'a ni dai na tsaya kan nasi mutumin da yace a'a ni ga mai gidana shike bani duk abin da nake so shi halacce ne ka hada shi kora da shatan Najeriya da yace mun tsaya ga Annabi Muhammadu ba dai suke ba so Allah ya saka wa malam Muhammad Sani da alkhairi ku yi hakuri na san shi baya doctor shi yasa malam yana yawan fitowa baki na ga yan boko suna gani an rage matsayin nasa malam san da na san shi yake malam yanzu ya wuce wannan yanzu doctor ne wasatiya da yi magana tana nufin wasatiya wajen fahimtar addini ka zama tsakatsaki wajen gane addini kar ka zama mutumin da yake wuce gona da iri kar ka zama mutumin da yake kasawa sannan ka zama tsakatsaki wajen riko da addini kar ka zama mutumin da shi addini bai dame shi ba kar ka zama mutumin da shi addini ya kankame su irin kankamewar da ita kuma rayuwar ba ta samuwa tsakatsaki wajen mu'amala da mutane kar ka zama abusan kamdarira kai kullum an ka gane ka baki kirin girgirin dare wani tsoron Allah ne kanka kasa loke kana wani tafiya a hankali a hankali a gane ka da Allah kar kuma ka zan mai sakin fuskar da wato gaba daya Allah bai dame ka ba ibada bata dame ka ba fasikai ma kuma baka bakin ciki baka damuwa da abin da suke wanda ya saki hanya ma baka damuwa da yake wasatiya wajen al'amalu da'wa wajen kira zuwa ga addini kar ya zan kai kullum wa'azin ka tsauri ne tsanani ne kafirtawa ne fasikantawa ne bid'an tarwa ne a'a kullun rahmatun muhda ka zama rahama ka zama jinkai ka zama mai kokarin jawo mutane zuwa ga gaskiya ta hanyoyi masu kyau sannan kai ka zama da gaba shi ba ruwansa da da'awa shi yana ganin alayka bi nafsik bari ya zama na gidana akwai da yawa wasu daga cikin wanda Allah ya ba su ne nasibi na ilimin addini suna ganin su ba dole ne sai sun fahimtar da mutane ba ba dole ne sai sun karantar da mutane ba haka ashiya su babannin da ake da yake magana kai kofa gidansa ba ana biyo ana barna sai yace a alayka bi nafsika kai kansa da ya sani don haka ya kai ahlus sunna ka gode ma Allah da ya dora ka akan hanya ta haskewar da babu duhu a cikin ta hanya tsarkakakkiya da babu gudagwalgwalo a cikin ta hanyar da ba ta da shugaba sai manzon Allah kuma ba a jingira ta ga kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kai kokari kai kwadayi bayan ka dinkane wannan sunna ka rike ta da kyau ka dora iyalanka akan ta ka karantar da yaranka ka karantar da matanka yi kokari ka jawo makautanka abokanin aikinka in kai ma'aikaci ne abokanin sana'arka in kai dan kasuwa ne abokanin hulɗoɗinka na rayuwa ta yau da kullun yi kokari ka karantar da su sunna Allah ya kawo lokaci mai dadin al'amari lokacin da komai yana da sauki yanzu inda da ne misali yanzu mu kaddara zamanin mujaddidi Allah ya ji kansa in ya tara irin wannan jama'a zai yi jawabi don Allah ya zai zaune kan kujera in zaune ba za a ji shi ba sai dai haujiro ko a samu wani wuri inda addu'amu ko ba haka ba to amma yanzu fa sannan bayan ya gama karatun nan gobe in an bukace shi sai dai ya koma fituwa amma yanzu wannan kasar din sai ka dauka ka kai gidanka ka kai ma abokaninka ka sa a gurza ko guda 100 ko 200 ko 50 ko 6 ko 10 gurgurdun ikonka ka yada iyakar zarafinka kaga sai da haka sai da awar sunna tana ci gaba kuma alhamdulillah wannan shine dalilin samun haske zamanci ahli sunna ga dukkan alamu suna da tsarkakakken zuciya ta son addinin nan ya yabe kai ko ina kuma wannan shine alamun lafiya ga zukata sannan shine alamun wato tafiya bisa ga tafarkin nan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dora mu akan sa sannan wannan hasken kamar yanda mujaddidi dan fodi ya ci nasara tare da yardamu da matsaloli wajen yaka shi bi iznillahi ta'ala wannan zamanin ma za a ci nasara isar da shi gidan kowa kuma an riga an kama hanya don haka wanda bai shigo tafiyar ba ya sani babu wata wayewa sai a cikin ta wanda yake ganin kamar akwai wata kurciya a ciki ya sani babu hankali sai a cikin wannan tafiya wanda yake ganin cewa kila za a tsangwame shi zai ya sani ba wani abu mai ban sha'awa a yau wanda tafiyar sunna don haka kowa da kowa ya zo ciki kuma daman tafiyar ta kowa da kowa ce wanda duk kaga bai shigo ba to bai fahimta bane amma addinin musulunci tsantsa shine sunna addinin da baya da garwaye baya da sofa ne ba a gurbata shi da bid'o'i da shirka da son zuciya ba kamar yanda malai ya faɗa malamai na sunna gurgudu daga kowane bangare sun zo a wannan fage amma dai kash ila'akari da yanayin sanyi ba za mu samu ba da wata dama ta aita aliƙai ba muna so malai ya je ya huta su ma ƴan uwa a je a huta domin gobe da safe mu zo mu aza wurin taron ƙarawa juna sani da za mu gabatar a cibiyar musabbin Umayyad da ke titin sama wanda sabuwar cibiya ce ta Ahlus Sunna da yawan mutane daga cikin gari ba a san ta ba amma gobe kowa da kowa muna gayyata domin a saurari malamai da mukaloli iri daban-daban kuma sauran malamai da suka iso suna masauki suna huta don da suke bi sahiya don da za su taso gobe da safe muna fatan a ci gaba da addu'a Allah ya kawo su lafiya Allah ya sa mu wannan taruka lafiya kare su lafiya kowa ya koma gidansa lafiya Allah ya ba mu nasara a cikin ayyukanmu da tsarkake zukatanmu akaramin Allah muna ƙara godiya a madadin dukkan ƴan Ahlus Sunna Allah ya saka muku da alkhairi to akwai sakonni da za a yi
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna fata Allah ya ƙara ɗaukar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna baiwa da biyayya insha Allah daga ranar juma'a mai zuwa asabar zuwa lahadi Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe.